ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد وديار جنجنا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ميقوم يقومي da ya kama wannan safiya ta asabar yau muna 22 ga watan Rabiul Akhir hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1438 a kidayen miladiya yau 21 ga watan 1 shekara ta 2017 mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-imam abu al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab muna fatan Allah subhanahu wataala yi masa rahama muna nan a cikin wannan babi babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisabin babin dake magana akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi hakikanin yanda ya kamata a tabbatar da tauhidi babu ko kokonto zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba wallanta na azaba ba ga wadancan ayoyi da muka kawo a farko mun shiga cikin wannan hadisi hadisin Husain ibn Abdurrahman wanda ya bada labarin abin da ya faru tsakankanin sa da malamin sa Sa'id ibn Jubair har yadda yake cewa wato da ya tambaye shi shi malamin nasa Sa'id ibn Jubair yake tambayan sa da kunama ta harbe ka sai kai mi yace sai nayi tawaida wato nayi ruqya yace to ina hujjanka ina dalilinka akan haka yace ai wani hadisi na dogara da shi wanda wani babban malamin mu al-Imam Sha'bi ya bamu cewa daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yace babu yin tawaida sai saboda faruwan kambin baka ko kambin ido ko kuma harbin kunama ko sarin maciji da wannan babban malami nashi Sa'id ibn Jubair yaji wannan zance nashi yace kad ahsana man intaha ila ma sami'a wanda yake aiki da iya ilimin da yazo masa to ya kyauta walakin to sai dai kuma haddathana ibn Abbas mu babban malamin mu sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ba mu hadisi sai bijiro da wannan hadisi wanda akan sa zamu tashi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala Abdullahi dan Abbas mun danyi takaitaccen bayani akan sa shine wato kanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne domin dani gurin Abbas Abbas ko kani ne ga Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka wa da kani ne kamar yadda suke da sayyidina Ali bin Abi Talib wa da kani haka ne suke da Abdullahi dan Abbas wa da kani duka ƴaƴan ƴan uwan juna ne kuma sayyidina Abdullahi dan Abbas shine ake kiran shi hiburul umma sukan kira shi bahrul umma turjumanul qur'an wato wani teku ne a cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallam teku ne na ilimi kuma shine tafintan alqur'ani mai girma tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi masa addu'a ta alkhairi addu'an nan ko ta samu asali ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana da bukatun ya kewaya makewayi ya san butan sa babu ruwa amma lokacin da yazo zai dauki buta sai ji butan shi cike da ruwa wannan abu sai ya faranta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai lokacin da ya fito daga ban daki sai ya tambaya wane ne ya zuba mun ruwa a buta aka ce ai Abdullahi dan Abbas ne a lokacin nan yana dan kankanin yaro dan har ya zuwa lokacin da manzon Allah ya bar duniya Abdullahi dan Abbas dan yaro ne dan kankani duk bai tari ya wuce shekara 7 ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara 7 ba ko abin da ya kama da haka to shine da manzon Allah ji dadin wannan aiki da Ibn Abbas yayi to shine annabi ya masa addu'a Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil ya Allah ka fahimtar da wannan yawo addinin musulunci kuma ka sanar da shi fassaran alqur'ani mai girma shine at-ta'wil wato ba tawili Allah ya sa iya tawili ya talan kwashan kwashan magana ya tajjujuwa magana ba at-ta'wil ma'anarsa shine at-tafsir Allah ka sanar da shi tafsirin alqur'ani mai girma wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bi Abdullahi dan Abbas sai ta zabarar da shi ta sanya masa himma yi ta bibiyan manya-manya daga cikin sahabbai domin musulunci ya girme shi an fara musulunci tun kafin a haife shi wannan yasa yayi ta bin manyan sahabbai irin su Zaidu irin sai Sayyidina Aliyu da makamantansu sai da ya tare ilimi ilimi mamakon ilimi su Abdullahi bin Mas'ud duk sun riga shi sun girme shi kuma amma yayi ta bin su yayi ta bin su yayi ta bin su har sai da ya sha gaban kowa a cikin harkan karatu Abdullahi dan Abbasin kenan wannan dai yana ƙara nuna mana akan cewa matasa suna da kalubale a gaban su domin Abdullahi dan Abbasin idan ya tafi gaban malamin sa karatu gidan Zaidu idan yaje Zaidu bai fito makaranta ba ko aika masa ya sallama ba yayi sai dai ya zauna a kofar gidan Zaidu har bacci ya kwashe shi kurayi budubudu da Abdullahi dan Abbas har zuwa lokacin da malamin zai fito yakan ce ya kai dan annan Annabi sallallahu alaihi wasallam da baka zauna a gida ka aiko in zo in koya maka karatun nan ba yace ina ba haka aka ce mai malamai ba su malamai akan bi su ne ai musu da'a ai hakuri da su domin a samu alkhairin dake tare da su haka na Abdullahi dan Abbas yakan shiga gaban Zaid bin Thabit ya rika masa zagi shi yana kan jakinsa shi kuma yana kasa yana jin mishi linzamin doki yana mishi zagi in ya magana ce haka nan aka ce mai malamai in dai kana son ka samu albarkan karatu to sai ka bi malamai sau da kafa ba tare da ka dauki haƙin Allah ko haƙin manzon Allah ka ba waɗannan malamai ba kai musu biyayya na ƙarshe ka kyautata musu na ƙarshe ka mutunta su kai musu addu'a ta alkhairi amma ka tsaye da su dai a matsayi irin nasu na bil adama bas kai matsayi na annabta ba bas kuma kai matsayi irin na allanta ba to yace haka nan aka ce ne malaman mu to wannan sai ya sanya ya samu albarkan karatu sai ya kasance idan ana maganar alqur'ani mai girma to dole ne sai an kawo Abdullahi dan Abbas a matakin farko makarantar shi ce makaranta mafi daukaka a cikin tafsirin alqur'ani mai girma a zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya bude makarantar tafsirin alqur'ani da sauran ilmoma a garin Makka shi a Makka ya zauna Abdullahi dan Abbas wanda daga ƙarshe kuma kuna da labarin cewa Abdullahi dan Abbas ma dai ya zama makaho ya mutu a matsayin makaho radiyallahu ta'ala anhu akwai sabbai da dama da suka makance kafin mutuwansu wanda hakan ke nuni baya nuni akan cewa wai kaskanci ne ko walakanci ne ko baka dasawa da Allah subhanahu wataala ya makantar da ganinka a rayuwar duniya idan dai zuciyarka tana nan rayayya tana nan tana gani tana haske fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur din wannan idan ya makance ba shike nuna makantar zuciya ba Abdullahi dan Abbasin ya zama makaho Jabir bin Abdullahi ya zama makaho Anas bin Malik ya zama makaho Ka'ab bin Malik ya zama makaho akwai sabai da dama da suka makance a ƙarshen rayuwarsu radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to shine shi sa'id bin jubair yake cewa haddathana ibn abbas sayyidina abdullahi dan abbas babban malamin mu ya ba mu hadisi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yace uridat alayya al umam an bijru min al ummumi wato an nuna mun samfoti na abin da zai faru ranar tashin alkiyama yaushe ne aka bijiro manzon Allah da wannan wallahu a'lam amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa an bijiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne a ranin da ya tafi mi'raji ko kuma a ce a daren da ya tafi mi'raji har ma akwai riwaya wacce take tabbatar da haka din Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa to idan ta inganta ala ayi halde manzon Allah ce an bijiro mishi wato an nuna masa samfotin abin da zai faru ranar tashin alkiyama yace fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahab sai naga wani annabi a tare da shi akwai ar-rahab mutanen da yake ba su wuce guda goma ba duk da kasance wannan hadisi a cikin sahih muslim yake bukhari ma ruwaito shi amma wannan riwayar ta al-imam muslim da malam ya kawo a cikin sahih muslim din ruhayb ne ruhayb ba ar-rahab din ba fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahayb sai naga wani annabi a tare da shi akwai ƴan tsirarun mutane rahatu da ma ma'anansa daga uku zuwa goma shine ma'anan ar-rahatu wato annabin ya zo yayi da'awa yayi kira zuwa ga hanyar Allah amma bai samu yawan mabiya ba waɗanda suka amsa masa saƙon nashi ƴan tsirarun mutane ne dukkan su ba su wuce mutum goma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to naga wani annabi yana tare da ar-ruhay ɗan tsirarun mutane wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan kai wani annabin ma da aka koro sai gashi mabiyansa a duniya mutum biyu ne kawai ga annabin a gaba ga mabiyan shi mutum biyu war rajul war ar-rajul war rajulan wan annabin mutum ɗaya ne ma mabiyan shi yayi da'awa yayi da'awa yayi da'awa amma mafi yawan mutane ba su amsa masa ba da aka mabiyan shi kwara ɗaya ne tak a duniya wan nabiyya na ma ga wani annabin walaysa ma'ahu ahad shi bai da mabiyi ko ɗaya ba shi da mabiyi ko ɗaya me yasa saboda bai iya da'awa ba ba saboda bai iya da'awa bane saboda da'awan shi ba akan gaskiya take ba ba wannan ita bace al'amari ne na Allah wanda hakan ke nuna maka ashe cincirin dan mutane ba shine ke nuni akan gaskiya ba dan waɗansu sukan kafa hujja da yawa su nuni akan suna kan gaskiya alhalin kuma yawa sam baya nuni akan mutun yana kan gaskiya ko yana kan bata bal hasali ma alqur'ani mai girma a mafi yawan isharorin sa yana nuni akan ma mafi yawan mutane kafirai ne mafi yawan mutane fasikai ne wata a cikin suratul an'am yana cewa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in kace zaka bi zaka yi da'a ne ga mafi yawa wa in tuti akthara man fil ard mafi yawan mutane in kace wai da su zaka rika kidaya Allah subhanahu wataala ya ce yudilluka an sabilillah za su batar da kai ne daga tafarkin Allah iyattabi'una illa dhann mafi yawan mutane zace-zace suke bi wa in hum illa yakhrusun kirdado kawai abinda kwakwalen su suka shato musu kawai da shi suke aiki ba suna aiki ne da hukuncin Allah ba daka idan ka ce zaka ga mafi yawan mutane ne to zaka bace zaka tashi akan tafarki na daidaiciya in ka ce zaka kafa hujja da yawa ai kabi abin nan aqidan suwa ne suna da yawa ai in sun taso masallacin juma'a za ga sun cika titi ko masallacin juma'a duk ba da nan ake lissafi ba domin in ka ce zaka kafa hujja da wannan ne inji Allah yudilluka an sabilillah mutane za su fatar da kai daga tafarkin Allah saboda su mafi yawan mutane zace-zace suke yi da kirdadu wata ayar Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum lafasiqin yace mafi yawan mutane ba mu same su inji Allah ba mu same su suna ruko da alƙawarin da Allah ya dora su ba sai dai mun samu mafi yawan mutane fasikai ne inji Allah subhanahu wataala mafi yawan mutane fasikai ne ashe kadan din ma su ne ke tsayuwa akan tabarki a wata ayar ma Allah subhanahu wataala yana cewa qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushrikina Allah ce kai tafiya a ban kasa kaga yanda ƙarshen waɗanda ƙarshen kafirai suke Allah ce mafi yawan mutane mushrikai mafi yawan su kana aktharuhum mushrikina mafi yawan su mushrikai a wata ayar yana cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah imani na gaskiya sai sun fada ta da shirka to wannan rahmatullah wannan na daga cikin abin da ke nuni akan cewa cincirin dan jama'a baya nuni akan gaskiya karanci ni taron jama'a baya nuni akan ƙarya da ya ake gane gaskiya da ƙarya duk abin da mutun ya zo da shi sai ya ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk abin da ka zo da shi sai ya ce ka kawo dalili wanda ke da dalili to shike da yawa ko da ba shi da taron jama'a Abdullahi dan Mas'udin yana fadi a cikin sananniyar maganarsa cewa yana cewa wato na mance nassin maganar tasa amma yana magana akan cewa wanda ke kan gaskiya shine ake kira aljama'a wato wanda ke tafiya akan gaskiya to shi ake kira cincirin dan taron jama'a ba wai yuyuyu ba kana iya samun dubu amma ɗaya yafi su ɗaya tak yafi waɗannan dubu to wanda ke tafiya akan gaskiya to shine aljama'a shine ke tafiya akan tabbas da haka da wannan yana nuni akan cewa ba za a kafa hujja da yawan jama'a akan wai al'amari gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne domin me domin ga wani annabi mutum goma kawai ke tare da shi ko ƙasa da haka wani annabin mutum biyu wani annabin mutum ɗaya wani annabin ma ba shi da mabi sam sai ya tawaye wannan annabi bai daure shi da kunyo. Kuma da wannan nake jawo hankalin musamman masu karantarwa ko masu da'awa, kar yawan jama'a ya rika fisganka, yana maka tasiri. Idan kaga an taru a wurin da'awanka sai kai ta zabara, idan kaga ba taru ba sai kai raunin gwiwa. Duk ka cire wani a cikin tunaninka, babban tunaninka ya zama kawai ya za a yi shiryatar da al'umma. Mutum ɗaya shirya ta hanyarka ya fi maka alkhairi fiye da wani curin dukiya da za a baka. Kuma kai da'awanka zuwa ga Allah, mai yiwuwa tasirin da'awanka ma baka da rai ne zai faru, domin ka rika samun darajar shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai waɗansu masu wa'azi, masu da'awa, da'awansu ba ta yi tasiri ba sai bayan da suka bar duniya, sannan aka gane abin da suke da'awa a kai, sannan kuma mutane suka karɓi abin da suke da'awan hannu biyu, amma lokacin da suke raye ba su ga wannan da irinsu. Ka tsarkake aikinka ga Allah kawai, kar yawan jama'a rika ɗibanka. In aka tara maka jama'a kai ta murna kana zazzare ido, in kuma ka gaba ka da taruwan jama'a ka rika ganin mutane duk suna kan bata. Ka cire wannan a cikin zuciyarka, domin ga wani annabi na wanda yake karɓan sako daga Allah. A mafi yawan lokaci shi ba ijtihadi yake ba, sako kai tsaye yake karɓa daga Allah, amma ba shi da mabi. To ka dogara ga Allah kawai. To a manzala sun ke cewa sai ga wani annabin ma ba shi da kowa tare da shi. Ana cikin haka ne, iz rufi'a li sawadun azimun. Mutane ana ta wucewa, ana ta wucewa, annabi ya zo ya wuce da mutum tara, wani annabin ya wuce da mutum biyu, wani da mutum ɗaya, wani ba ko ɗaya. Ya ce sai gashi na ga waɗansu duhun taron jama'a, wato jama'a ta kai ta komo. Fadhanantu annahum ummati, sai ne zaton cewa to lalle wannan al'umma ta ce, saboda ya ga yawan su ba su da gaba, ba su da iyaka. Ya ce to sai ne zaton lalle wannan al'umma ta ce. Faƙila li, sai aka ce mini, haza Musa wa ƙaumuhu, ai wannan annabi Musa ne da mutanensa. Wannan na nuna maka kenan cewa ashe annabi Musa alaihi salam shi ma fa ya tara jama'a. Domin idan ba ku manta ba, banu Isra'ila fa suna da yawa, banu Isra'ila suna da yawa tun daga kan annabi Musa, ko kuma kamar yadda muka yi bayani tun daga kan annabi Ibrahim alaihi salam, duk wani annabi da zai zo to yana cikin banu Isra'ila ne. Cikin banu Isra'ila Allah ke fitar da annabawa. To da ka annabi Musa ya tara cincirin da mutane, mutane marasa gaba, mutanen shi suna da yawa. A cikinsa kuma fa akwai maɗansu annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam, amma dai shi ne jagora, shi ne ogansu gabaki ɗaya. Ina jin mun ɗan yi taƙaitaccen bayani akan bambancin da ke tsakankanin annabi da manzo a wani zamacen da muka yi a baya. To akwai waɗansu annabawa da dama a cikin banu Isra'ila, duk za su zo su wuce, amma kuma annabi Musa dai shi ne ubansu gabaki ɗaya. Ya ce to sai ne zaton, sai aka ce min wannan mutanen annabi Musa ne da mutanensa. Fa nazartu, sai kuma na sake dubi bayan wannan, fa idza sawadun azimun. Ya ce sai na sake dubi, sai ga waɗansu cincirin da jama'ansu ma sun rufe kusurwoyi na sassan yankuna. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin, a cikin hadisin ya ce ne, sai aka ce min walakin zur ilal ufuq, dubi can nahiyar ka gani. Ya ce sai na dubi nahiyar nan, fa idza sawadun azimun, sai ga waɗansu cincirin da jama'ansu kuma sun mafi waɗancan wanda suka zo suka gabata. Waƙila li, sai aka ce mini, hazihi ummatuka, to wannan ita ce al'ummanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai aka ƙara mishi bayani, wa ma'ahum sab'una alfan, a cikin waɗannan al'ummar taka da ka gani to akwai mutum 70,000, yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azabin, za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da wata azaba ko wata wahala ba. A cikin wannan al'ummar akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da wata hisabi ba, ba tare da wata azaba ba. Thumma nahada, to kafin nan a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, fastazattu rabbi, sai na nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu, li abi hu ummi salawatullahi wa salamu alayhi. An ce mishi a cikin al'umman ka akwai mutum 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba, amma saboda kaunar al'umma, kaunar al'ummansa da kwadayin dukkan alkhairi gare su, sai bai wadata daga nan ba. Sai roki ya Allah, ina roƙon a ƙara mu wannan adadin, saboda yana son abin yi faɗi. Ya roki ya Allah a ƙara mu adadin nan, yemin kaɗan ya Allah a ƙara mu 70,000 sun yi kaɗan. In aka kalli faɗin al'umman tun daga zamanin sa har zuwa tashin alkiyama, sai ga ya Allah a ƙara mu a tallafa. Wannan na daga cikin dalilin da ke nuna maka akan cewa kowane shugaba darajarsa shine kasance yana biɗoma talakawansa alkhairi. Idan ya zama shugaba kansa ya sani wannan bai cancanci shugabanci ba, kuma wannan ba zai baya mai kyau ba, zai ƙarshe mai kyau ba. Da dama daga cikin shugabanni da suke mulki, zaka ga idan sun wuce sunansu ya wuce kenan. In za a faɗe su, sai dai a riƙa faɗin sharrinsu, ba dai a faɗi alkhairinsu ba. Me yasa? Saboda ba al'umma ce take cikin zukatansu ba. Su dai me za su gina makansu, me za su tsururuta makansu, me za su tattara makansu. Kai a haka sai ka ga kamar mutane ba sa lissafinka, amma duk abin da kake yana tafin hannun mutane. Duk cikin manan kaga ga muna zaune ko, wallahi duk wanda aka daga a cikin manan mutane suna da sharhin da za su yi a kansa. Kana rayuwa a angunku, kana ganin kamar duk mutane ba a gane inda kake rayuwanka ba, wallahi wani abu na faruwa ana daga ka, za ka ji sharhi da ta'aliki a kanka. Kuma in kai ma kanka adalci, ka san an faɗi gaskiya. Wani yana nan shi ba abin da ya haɗa shi da harkokin mutane, ko a mutu, ko a ɗaura aure, ko a yi ma wani haihuwa, shi ba abin da ya dame shi. Yana ganin kamar yana mutane wayo, ba sa gane shi ba. Kani kana nan a cikin zukatan mutane, kana nan ko da ba a zauna an tattauna ba, amma kana nan a cikin zukatan mutane. Kuma kai ma sai wani abu ya same ka. Akwai wata gobara ta faru ba da daɗe wannan ba. Aka je aka kai tallafi, aka kai tallafi, aka kai tallafi. Bayan an kashe gobaran, sai gashi mata ya so ya so suna batun cewa, ai ita wannan matan gidan ba a maka mutuwa ta zo maka gaisuwa. Ba a daga lokacin aka feɗe ta, komi nata sai da aka fito da shi. To wannan na nuni akan cewa mutane suna nan suna kallon ka, kana ganin kawai kana salamu alaikum, salamu alaikum ne kana wucewa. Komi naka yana nan a sarari. Akwai wani bawan Allah da ake ba labarin shi bai dade ba. Aka ce mun ka gan shi nan duk jana'izan duniya da shi ake yi. In ya ji jana'iza, ko a tudun wada ne zai tafi ya sallan jana'izan nan. Kuma in dai sallah ne na farilla ya tsari, akai ta faɗin irin wannan, shi bai ma tsammanin kila duk an gano shi ba. Shi yasa manzon Allah yake faɗi a cikin hadisi cewa ku ne shaidun Allah a ban ƙasa. Idan mutum ya mutu, abin da kuka faɗi a kan shi, shi za a yi rekodin a kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala, kuma da shi za a ba shi sakamakon wuta ko aljanna. Da haka a hayar ɗinka da idon mutane da bakunan mutane. Wani ya zauna ya ta cutar da mutane haka magana ce, a to su suka sani, ni ba abin da ya dame ni. Za ka gane kuranka idan ka je ma Allah da irin shaidan da za su baka mummuna. Da haka kai bakin ƙoƙarin ku zauna lafiya da kowa. A cikin wani hadisi wanda al-Imam Ahmad ya rawaito, aka ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata, aka ambata masa irin ibadunta. A cikin hadisin an faɗi ibadu guda uku. Aka ce akwai ta da qiyamul layl. Cikin mana in ba zaratan mummune ba, ba ma qiyamul layl. Mai imani a cikin mu shine wanda zai farka kafin asubahi ya shafa'i da wuturi. Ina ga shine mafi imani a cikin mu. To ita ko wancan mata aka ce akwai ta da qiyamul layl. Sannan ga azumin nafila, sannan ga sadaka. Waɗannan abubuwa guda uku an faɗe su a cikin hadisin qarara. Aka kuma ce ma'anin sallama da kaza da kaza da kaza. Aka ci gaba da mishi lissafin irin ɗabi'unta na bautan Allah. Aka ce amma problem ɗinta ɗaya ne, matsalar ta ɗaya ne, tana cutar da makwabtanta da harshe. Tana cutar da makwabta da harshe, ba da hannu ba, ba ta ɗauke ɗauke ba, ɓarauniya ba ce. Ba ta shaye shaye, ba ka ganin ta raɓi a can wani guri na ƙazanta, tana shaye shaye, ba ta wannan matsalanta. Tana cutar da makwabta da harshenta, ko dai ta iya baƙar magana, irin ita duk wanda ya ci tuwo da ita din nan miya ya sha ko ta kware gurin iya giba in ta zauna da kowa sai ta yi mishi wankan tsarki ta san aiboban jama'a ire-iren wadannan sune aiboba na harshe nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la khaira fiha hiya fi an-nar babu alkhairi akan wannan matan ir wuta ce ina azumin ina sallah ina sadaka ina kaza ina kaza ina kaza amma annabi yace ba ta da alkhairi ir wuta ce to ka bi komi a hankali kada ka yadda ka cutar da wani daga cikin bayin Allah domin zaka gama sallan ka da azumin ka da abin nan duk ba zai amfane ka ba domin duk za a ɗibo waɗannan alkhairin a bawan da ka cutar sai mutum ya koma cikin hadisin fallasa ya zo da azumi cikakke ya zo da sallah cikakke ya zo da hajji cikakke ya zo da sadaka ya zo da biyayya ga iyaye ya zo da zumunci amma ya zagi wani ya daki wani ya ci dukiyan wani ya yi ma wani kasafi sai ya ɗibi alkhairin shi a yi ta basu har alkhairin su kai shi kuma ta ɗibo zunubinsu ana jifga masa daga nan a jefa shi cikin wuta Allah subhanahu wataala ya sani wannan na kawo shi ne bil munasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce masa akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna a cikin al'ummarka ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba sai annabi ya ce sai ya roki Allah ya Allah a ƙara mun wannan adadi sai Allah subhanahu wataala sai ya ƙara masa sai ya ce masa tare da kowane mutum 1,000 kuma an baka wani mutum 70,000 din wa'annan 70,000 suna ne to kuma kowane mutum 1,000 cikin 70,000 din nan su ma an ƙara musu mutum 70,000 kaga ga 70,000 a gefe ga kuma 70,000 kuma so 1,000 nawa kenan ina ɗan lissafi kalo balanku 70,000 nawa kenan miliyan nawa kenan ka miliyan 70 ko miliyan 7 ko miliyan 17 ku kun samu zabani wani ne ya ce 70 wani ya ce 7 ko da duba dai da kyau dai miliyan 70 ko miliyan 7 70,000 kowace 1,000 to ala ayyal dai wannan dai ku ka sani din miliyan 70 ne mu dai fatan mu Allah ya sa mana ciki ko mutum 70 din ne ma mu dai fatan mu Allah ya sa mana ciki amma fa sai an tabbatar da tauhidi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa musu wannan thumma nahaba sai yin kurata shi sai ya shiga gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fadakhala manzilahu sai ya shiga gidansa wato wata lokaci manzon Allah yakan yi irin wannan wallahi alamu da ya sanya da kan sanya manzon Allah irin wannan yakan so ya dan motsa zakatan sahabbai kar ya rika barin su ba aiki haka nake fahimta wallahi alam domin yayi musu irin wannan a hadisin yakin Khaibar da yace gobe in Allah ya kai mu zan ba da tuta ga wani mutum wanda in dai ya rike tutar nan to Allah zai ba da nasarar yakin nan yaki ne da Yahudi na farko kenan Allah zai ba da nasara akan yakin nan in dai ya rike tutar nan sannan kuma wannan mutum yana son Allah da manzansa kuma manzan Allah da manzansa suna son sa kaga darajoji nawa guda uku na ɗaya dai a ƙarƙashin sa za a samu cin nasarar wannan yakin sannan yana son Allah da manzansa kuma manzan Allah subhanahu wataala da manzansa suna son sa kaga daraja ce da nan take sai annabi ya ce musu wane ne kawai da ya ga masa ka kawai sai ya tashi ya bar su sahabbai suka ce aka kwana kowa yana ta to ko ni ne Allah ya so ni wannan ma yana ta ni wannan ma saboda sifofin da annabin ya faɗi duk sahabban sun hada kun fahimci matsalan ba wai matsala ce suna ganin to waye ko da imani a cikin mu waye ke san Allah da manzo ba wannan matsalan bane ai kowa a cikin mu nan ya hada kamin misali gurin bada misali a ce yau din nan da azhar za a bada miliyan 2 ga wani mutum da ya wanka jiya da sabulu ai ina kallon kaina sai in mai kaina kyakkyawan zatocha kai anya aba liman ai liman manyan mutane ne su ba su san duniya sosai misali ko sai in kyakkyawan zato in dai da sabulu ne aka ce sai wanda ya wanka jiya da sabulu sai in ga ni sabulu ma da ne wanka da shi ai mai kanshi ni imani da Allah kusan mutum 200 anan sai sun makan su wannan kyakkyawan zata kowa zai dan tokila ni za a ba to amma kuma to in na kalli ga wani tsoho can ko shi za a ba dai amma to ai ga wani matashi can yana shirye-shiryen aure ko shi za a ba amma in dai cancanta ne kowa ya cancanta a cikin mu to irin wannan ne yayi musu za a ba wani mutum wanda yake son Allah da manzo na san sa sai suna titantowa za a ba cikin mu wannan yana tan kilini wannan yana tan kilini ne har shine sayyidina Umar a watan yake cewa ban taɓa fatan aban shugabanci ba sai a rana ya san kenan yana son Allah da manzo na san sa to irin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wannan to wallahi alim ina fahimtan annabi kan yi musu irin wannan wani lokaci saboda ya rika motsa kwakwalwansu karka rika barin daliban ka babu assignment babu aiki ka samu wani assignment wanda yake mai dan wuya ka rika ba dalibai ai ta fadi tashi ana neman karin haske saboda idan mutum yana zama babu aikin yi to shiriri ta kuma ke shigowa cikin rayuwarsa amma ya ta bude kwakwalwansa sai alkhairi da yawa su cika kwakwalwan nasa to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga cikin gidansa fa khada an-nasu fi ulaiika sai mutane suka fara kutsawa a cikin suwaye waɗannan mutum 70 din sai suka fara kutsawa kowa yana ijtihadi yana kawo abin da yake fahimta suwaye mutum 70 din nan ya kamata mu gano ko suwaye ne fa qala ba'dhum waɗansu daga cikin sahabbai suka ce kai فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميوا منزان الله ينا نفيون ودان ده suka sahabci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kila sahabbai ake nifi kaji abin da wadansu daga cikin sahabbai suka fahimta wa qala ba'dhum wadan suka ce kai ba haka muke fahimta ba fal'allahum alladhina wulidu fil islam miyuwa kila wadanda aka haife su ne bayan an riga an fara musulunci kun san sahabbai da dama ai musulunta suka yi saboda sun yi abin da ba musulunci ba a baya sai suka musulunta to sai waɗansu suka ce mu muna fahimtan waɗanda aka haife su a musulunci ne falam yushriku billahi shay'an ba su taɓa shirka da Allah ba subhanahu wa ta'ala irinsu Abdullahi dan Abbas ɗin misali irinsu Abdullahi bin Amr bin Amr bin al-As da makamantansu waɗansu sahabbai suka ce kila su ake nufi wa zakaru ashiya'a suka ambaci abubuwa mabambanta kowa zai kawo irin nashi fahimta da wannan sai aka fahimci ashe idan nasi yazo bi tafsili bi fillafilla ba ya halasta malamai su bude kwakwalan su bude zakatan su kowa ya ijtihadi gurgurdan abin da ya fahimta saboda ga sahabbai suna ta ijtihadi yayin da nasi bai zo karara ba tunda ya faɗi magana jimlatacciya sai ya bata haka to ashe kenan yayi nuni akan cewa ya halasta kenan ai ta bude kwakwalwa domin ijtihadi domin lalubo gaskiya kuma wannan na ƙara nuna maka yanda sahabbai suke da matsalancin kwadayi akan ilimi saboda an yi magana ne amma mai kun su bar maganan haka nan da nan sai aka motsa su sai suka fara lalubo ya za a yi ne su gano hakikanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan idan da malamin ku zai wata ishara to nagartattun dalibai su ne ba sa watsi da al'amarin isharar malami sai sun lalubo hakikanin abinda malamin ke faɗi ka gani akwai ire-iren wannan da zaka ga malamai sukan yi madalibai malami yana zaune da ɗalibansa sai ya ce ina ma da Allah zai ba wani daga cikin ku dama yi sharhin littafi kaza bai nuna wani da wani ba to amma sai ga ɗalibai jajirta tunan da nan sai su ɗauki wannan maganan da kima sai su je sai su fara sharhi ko kuma ina ma da ɗayanku zai binciko mana ya aka yi kaza sai ga ɗaliban ba sa wasa da irin wannan ishara muna karatu mun taɓa samun irin wannan isharar da wani malami ya mana muna karatun aqida a jami'a sai shi malamin mu sai yake cewa al-imam abubakar al-ajurri yana da littafi akhlaqul ulama wani littafi ne sananne akhlaqul ulama littafi ne mai dadin karatu matuka yana cikin karatu ne da ya kawo bayani sai ya ce al-Imam al-Ajurri yana da littafi a Khalaqul Ulama yace ina ma da Allah zai ba ku iko ku yi ikhtisarin wannan littafin domin littafi ne da isnadi littafi ne da isnadi haddathana wani haddathana wani haddathana wani sai ya kawo bayani ko daga annabi ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ko daga tabi'ut tabi'ai sau insha Allah Imam al-Ajurri shekara 300 da wani abiyar su to shi malamin sai yake ce mana ina ma da za ku samu dama ku yi ikhtisarin wannan littafin wato ku cire asanir din misali kawai sai ka ce misali qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma qala ibn abbas misali ka cire wannan isnadin da tikrar din dake cikin hadisi abin nan maimai da malamin zai ta yi shi malamin ba ya fade shi wai da wani karfin gwiwa bane haka sai Allah ya sanya mu magar tashi albaraka duk daliban ajin kowa yana tashi daga wannan wuri sai je sai littafin Khalaqul Ulama kowa ya zauna yi iya abinda Allah ya hore masa ya ka sati mai zuwa kawai malami ya shigo aji yana shigowa aji kawai wannan yaje aje nashi wannan yaje nashi sai ga littafai littafai dan littafi ne ba wadan assignment ne a farallan takarda ba tunda littafi ne kai ma dole kana da bukatun littafi masu himma daga cikin mu sai kaga mutun ya ma buga ne da rubutun computer har yayi mishi bango har ya sanya mai littafin suna kun gane misali sunan littafin kaza kaza fiktisari kitab akhlaqul ulama misali da malamin yaga wannan aiki na mu yi mana addu'a yi addu'a yace daga yau la tasriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa rahmatullahi wa barakatuh yace daga yau duk abin da kuka yi a jami'an nan ba zan kama ku da laifi ba ya ba mu yace daga yanzu duk wanda ke muna cikin darasi in kana da bukatuwan fita kawai ka fita kar ma ka nemi izini saboda waɗanda suka yi wannan sai ya dauka cewa lalle wannan da gaske suke yi tun daga lokacin yake kaunan mu muka fa kowa farin jini a jami'a a wurin sa to irin wannan malamai sukan yi wannan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu wannan su kuma sai suka himmatu suka yi ta ijtihadi suna neman su lalubo su gano hakikanin su wane ne waɗannan mutane fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbaru suna cikin wannan hali wannan na kawo nashi wannan na kawo nashi wannan na kawo nashi sai manzon Allah sai fito sallallahu alaihi wasallama sai suka bashi labari ga abin da fa muke yi manzon Allah tun da ka tafi din nan ka ban mu da wannan magana muna ta tattauna ne domin mu gano hakikanin su wane ne kake nufi fa qala sai manzon Allah ce to nan ne muhallin shahidin mu tun daga farkon hadisin ga muhallin shahidin muna sai manzon Allah ce musu ab kuna neman mutum 70 ne da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba to ga su humul ladina la yastarquna su ne mutanen da yake ba sa neman wanda zai musu ruqya wala yaktawuna ba sa yin lalas wala yatatayyaruna ba sa yin canfi wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogara ne ga baki ɗaya akan mahaliccin su Allah subhanahu wataala kaje sifofi guda nawa guda uku ya ai wancin ala rabbihim yatawakkalun duk shi ya jawo waɗannan shi ya jawo guda ukun nan ai guda ukun ne in kun aka ce dunkule su sai ka ce kawai tawakkul da haka sifan waɗannan mutane da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba la yastarquna ba sa neman wanda zai musu ruqya istirqa neman wanda zai maka ruqya ba yin ruqyan ba domin a wata riwaya wanda ta zo a cikin sahihu muslim ta ce ne humul ladina la yarquna waɗanda ba sa yin ruqya shaykhul islam ibnu taymiya ce wannan riwayan kuskure ne la yastarquna an samu kuskure a hanya saboda idan aka ce waɗanda ba sa yin ruqya ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mukan sa ruqya mala'ika jibril yana masa nana aisha tana masa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira wani sahabi yayi mishi ruqya ba lokacin da wani shaydani ya shiga jikin sa yana iksa adu wallahi a'udhu billahi mink da makamantan su sai yana cikin ruqya in ba ku manta ba bayanin da muka yi akan me ruqya ko dai karatu ne akan mare lafiya da ninyan ya warke ko dai qur'ani ko kuma hadisi ko dan su dada dan kalmomi ka tsaya akan mare lafiya kana Allah ya baka lafiya Allah shi yayi maka wannan wahala Allah ya kaza duk yana cikin ruqya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani sahabi Uthman bin Maz'un kagani ko malaika jibril yakan zo ya ma'ani sallallahu alaihi wasallam bismillah arqiq min kulli shay'in uziik min sharri kulli nafs aw ayni hasid allah yashfik bismillah arqiq lokacin da ciwo ya ma'ani sallallahu alaihi wasallam tsanani na aisha take karanta qul huwallahu da falaki da nas ta shafi masa a jikin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yasa ta yaya ya ce la yarquna ah kuskure ne la yastarquna shine sauran riwayoyi gabaki ɗaya suka zo da shi wannan riwayan kawai al-imam muslim shi ma din ya kawo wannan la yastarquna amma ɗaya daga cikin riwayoyin nasa ne sai kawo la yarquna ba sa yin rubuya wannan riwayan bata zama mahfuza ba shazzaci ba za a aiki da ita ba asalin riwayan la yastarquna ba sa neman wanda zai musu rubuya to mas'ala ta farko ita ce neman wanda zai maka rubuya fa ya halasta ya halasta ka nemo ina wanda zai mun karatun alqur'ani mai girma da fatan in samu lafiya kaina na ciwo ina wanda zai kama kaina yi mun addu'a ya halasta din halasci amma darajar da tafi wannan shine mutun yafi karfin wannan ya zama ba zai nemi wanda zai mishi rukuya ba me yasa idan ka nemi neman wanda zai rukuya ya zama yana da karancin daraja saboda dalili guda uku ko guda hudu dalili na farko dai shine wato akwai ratayuwar zuciya ga wani Allah subhanahu wataala yayin da baka da lafiya sai ka nemi ina wanda zai maka rukuya zaka ji wani lokaci mutum har yakan gigice ma ni ne dan Allah ku je ku kira mun malam wani yazo yi mun addu'a ku je ku kira mun malam wani yazo yi mun addu'a eh addu'a yake cewa ai masa amma a lokacin nan zuciyar shi da wata fara tayuwa da me wannan malamin da yake sanya masa addu'a mummune na kware wanda imaninsu ya ci kasan wuce wannan wannan akwai nau'in ratai da zuciya ga wani Allah subhanahu wataala so kuma wanda tawakkalinsu akan Allah ya cika ba sa yin wannan su zuciyarsu gabaki ɗaya kawai takan koma ga Allah ne ba sa kallon gefen hagu da dama annabi yaqub alaihi salam da matsala me yace ma ƴaƴansa انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم ني فكوكانا da damuwata gabaki dai ina mai da ita zuwa ga Allah da haka ni bana kallon gefen hagu bana kallon gefen dama kawai ni kukana gabaki dai nake kawo zuwa ga Allah subhanahu wataala to haka annabawan Allah suke to wanda tawakkalin shi ya karfi to haka yakan zama baya rata yadda zuciyar shi ga komai zamu zo babin arqa wa tama'im ratayi da layu zamu zo a gaban Allah ya soyayya dalili na biyu shine saboda suna da izzatun nafs suna jin mutuncin kansu ba sa ganin za su iya zubar da kansu su je suna neman wai wani ya zo ya musu wani tallafi suna da izzatun nafs wanda imani shi karfi irin wannan yana da izzatun nafs menene izzatu nafs din saboda idan ka kira wanda zai maka karatu haka zaka ga ka zauna a gaban sa ka natsu ka tankwashi kafa haka ne zai maka karatu misali ka tankwashi kafa ya rika baka dokoki miƙar da kafa ka miƙar kalli can kai zo ka rike min nan ya rike to su wanda imanin su ya gama cika suna ganin kai ba za mu irin wannan kaskantar da kan ga wannan Allah ba suna da izzatun nafs kar ku manta da maganar farko ya halasta ka nemi wanda zai maka ruqya in dai ta shari'a ne amma wanda imanin su ya karfi su sun fi karfin wannan to dalili na uku shine gabaki ɗaya dogaran su kawai su akan Allah ne su Allah suke kallo gabaki ɗaya su dogaran su akan Allah ne suna da karfin dogara akan Allah to idan mutun ya cika wadannan to shine sai ga yana ganin ka ni bazan iya zuwa sai na nemo wani wanda zai zo ga mu da Allah ku bar kofar nan a bude saboda gurin akwai zafi wanda nan da za a bude su da zafi kun fahimci wannan to wannan shine dalilin da ya sanya la yastarquna ba sa neman wanda zai musu ruqya saboda suna da tsananin dogara akan Allah suna da izzatun nafsi sannan kuma zuciyarsu ba ta rayuwa ga wani Allah ratayuwa ga wani Allah akan samu wani sahabi yana tafiya da dokin sa sai bulaliyarsa ta fado amma yafi karfin ya ce maka da Allah da mai komai wannan bulalan sai dai sako ya dauki abin shi ya koma saboda me ne saboda shi ba zai nemi taimakon wannan Allah ba to a daidai wannan gaban kafin mu je da nisa ye nuni akan kenan cewa yanzu ba a ruko da sababi kun fanci matsalan da kyau wannan bai da alaka da ruko da sababi ruko da sababi addini akwai lokacin ma da ruko da sababi yake zama wajibi wanda yake ruko da sababi ma zai iya yin haramu amma shi wannan abin da yasa sababin nan ya zama masu tawakkali ba za su rike shi ba kasancewan wannan sababin akwai rate zuciya ga wani Allah akwai kuma zubar da kai akwai kuma dai dan nuni komin kankantansa akan karancin tawakkali tawakkalin mutum bai cika ba wannan sai ya sanya ba za su rike wannan ba amma in bai cin haka nan duk abin da yake sababi ne zaka ga matukan babu wadannan abubuwan a cikin sa shikenan ya halasta ka je kai riko da sababi zaka ci abinci sababi ne na koshi zaka kwanta bacci sababi ne na kai bacci ka huta zaka yi aure sababi ne na haihuwa makamanta irin wadannan abubuwa zaka kuma duk a ciki babu wani kaskantar da kai da zubar da kai da wadannan kamar yanda wadannan abubuwan suke nuni akai da haka la yastarquna ba sa neman wanda zai musu tawaida wala yaktawun haka kuma ba sa yin lalas lalas shine wani salo ne na magani nassin hadisi ya tabbatar da cewa Allah ya sanya magani a cikin lalas da haka lalas shi ma ya halasta kamar yadda wancan tawaidan ta halasta lalas ya halasta amma wanda tawakkalin su yayi ƙarfi ba sa yin lalas ba sa yin lalas lalas shine za a sa waɗansu ƴan ƙarafa ne a cikin wuta saboda ciwon shawara ko makamantan wannan sai mutun yaje sai ya kwaya bayansa ko ya kwaya cikin sa sai a nana mishi waɗannan ƙarafan da aka sa su a wuta kuma ana samun waraka da izinin Allah to amma wanda tawakkalin shi akan Allah ta yi ƙarfi baya yin lalas me yasa baya yin lalas dalili guda biyu dalili na farko dai wai duk wannan ibadun da muke yi da imani da muke yi da karatu da muke yi da salloli da muke yi me muke so mu kubuta daga gare shi daga wuta taya kuma za a iya mai da kanshi wuta kana yin abu dan ka kubuta daga wuta fannan kuma sai ka je ka dauki wuta ka nana mu jikin ka annabi ya nada mu waɗansu sahabbai shugaba sai shugaba ya ce ni ne shugaban ku suka ce eh yace to zan ba ku umarni annabi ya ce ku yi min da'a suka ce kware da gaske sai kunna wuta sai yace to ku shiga wuta waɗansu daga cikin su suka ce eh lalle manzon Allah ya ce ayi maka biyayya za mu shiga wutan nan har sun dan nada kafafun wando za su shiga wuta waɗansu daga cikin su suka ce kai jama'a mu fado bi abin nan fa da kyau fa wutan nan ne fa muke so mu kubuta daga gare ta muke bin annabin nan taya kuma za a yi yanzu mu shiga wutan nan waɗancan suka ce kai anya da'a fa ga shugaba fa mu fa bi shugaban nan fa mu shiga wutan nan mai shahada kawai waɗansan suka ce ba wani shahada wallahi daga wutan nan muke neman tsari ya sa mu bin annabin nan sai suka ce to shikenan kan mu shiga amma ba a matsayin mun saba mu shugaba ba sai mun tambayo annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka je gaban annabi suka ce mishi ga abin da ya faru yace da kun shiga wutan nan da ba ku fita ba har abada da kun shiga wutan nan wai saboda za ku yi mu shugaba biyayya to da ba za ku fita daga wutan nan ba kuwa daga nan tazarce za a yi to ashe mu muna bin annabi ne domin mu kubuta daga wuta ta yaya kuma za ka je ka dauko wuta ka nana ma kanka kun gane batun da kyau wannan akwai nau'in tukka da warwara a cikin imani kaɗan haka dai ba wai da yawa ba tunda ya halasta sannan dalilin su na biyu kuma ai sai ka je ka kwaye riganka suna da wannan izzatun nafsin da suke jin ba za su iya zuwa su tsarara a gaban wanda ba Allah subhanahu wataala bai ce su tsarara a gaban shi ba duk da hakan ya halasta a babin harkar likitanci ai za ka iya zuwa gaban likita ka cire riga ma ka cire wando kuma duk ya halasta kuma ko da ma mace ce likita namiji ma in ya kama zai iya duba ta ta cire riga ta cire wando ko ba a yi haka ana yi in dai babu makawa sai an yi wannan duk ya halasta har malamai ma suka ce to shin ina hukuncin matan da za ta je likita ya shafi tsaraicinta ko kuma ya tafi duburanta saboda zai mata magani ita kuma gashi tana da alula suka ce da zaran ita ba tsaraicinta alulanta ya kare sai ta sake alula da zarar ya tabe ta aloran ta ya riga kare kawai shikenan sai ta sake alola. To bi ma'ana da ina son in nuna wannan ya halasta don halasci, amma mummune masu izzatin nafsu ba za su dauki wannan ba. To mas'ala anan ita ce ka hada da wannan lalas din da wancan ruqya din da aka ce laskar kun, to shin wannan zai hada da waɗanda za su je gurin likita su nemi likita ya ba su magani ko bai hada da shi ba? Tunda an ce ba za su je su yi tawaida, ba za su nemi wanda zai musu tawaida ba, ba za su je su yi lalas ba, to wannan ya hada da sauran kofofi na likitanci na magani? Sai malamai sai suka kasu kashi biyu. Kashi na farko sai suka ce lalle-lalle neman magani na gurin likita shi ma shiga cikin wannan babi, ya shiga cikin wannan babi, saboda ai duk dai abu ɗaya ne, duk dai abu ɗaya ne neman magani. Suka kakkawo dai irin nasu bayanai, malam bin Uthaymeen yana daga cikin wanda suka tafi akan wannan fahimta, amma gaskiyar magana fahimtar nan ba daidai ba ne. Nasi bai ce la ya tadawauna ba, ba sa neman magani, sai ya ce la ya starquna, sai ya takaita akan istirqa, neman yin tawaida. Don haka harkan neman lafiya na babin likitanci bai shiga cikin wannan ba. Me yasa? Saboda nasi bai sa shi a ciki ba. Da annabi ya so da ya ce waɗannan mutane su ne la ya tadawauna, ba sa neman magani. To amma kun ji a cikin hadisi ya ce ba sa neman magani? A'a, sai dai aka ce la ya starquna, ba sa ruqya. Da haka idan kana neman maganin ka je can gurin likita ka neman maganin ka. Duk da kasance shi ma Uthaymeen din da wanda suka tafi akan matafiya irin nasa suka ce idan wannan likitan likitan gwamnati ne, to suna ganin duk waɗancan abubuwan da aka kawo din ba shi a ciki, da haka babu laifi. Da haka idan ka tashi ka tafi ABU ba daidai yake da ka biya kuɗi ka tafi asibitin da yake ba na gwamnati ba, saboda shi asibitin gwamnati, gwamnati ne ta ɗauki wani likita take biyan shi, da haka babu wani ƙasƙanci idan ka je gurin wannan likitan. Hukuncinsu ɗaya da a haƙa muku rijiya a unguwa ka je bakin rijiyan ka ɗibo ruwa, akwai ƙasƙanci a ciki? Hukuncinsu ɗaya gwamnati ta shuka muku itatuwa ka je ka hau wannan itaciyan ka tsinko wani amfani na itaciyan, akwai ƙasƙanci a ciki? Sai suka ce to haka ne idan gwamnati ta keɓe asibiti ko ta keɓe wani likita, kai aikinka shi ne ka riƙa duba marasa lafiya. Yau idan ka je ka ce likita a ban magani, to wannan rashin tawakkalin ba shi a ciki. Hukuncinsu ɗaya da ka je rijiya ka ɗibo ruwa, kuma babu wani ƙasƙanci a ciki, domin shi ma ma'aikaci ne, kai ka ma fi shi daraja a wannan lokacin, don a wannan lokacin shi ɗan ƙwadugo ne, kai kuma a lokacin kai ake ma ƙwadugo, da haka yanzu wane ne ogan wani a cikin ku? Kai ne oga kenan, tunda kai ake ma ƙwadugo shi kuma ɗan ƙwadugo ne biyan shi za a yi. Da haka babu wani zubar da kai, babu wani abin nan, da haka za ka ji cikin ƙarfin gwiwanka. Saɓanin likitan da za ka je shi kai ne za ka biya kuɗin kati, kai kaza ka biya kuɗin ganin likita, kuma ka je ka zauna a gaban likita. A wannan lokacin kai ka kai kanka, kai ka kai kanka ka je gurin wanda ke da shi ne kai baka da shi, akwai nau'in ƙasƙanci a ciki. Sai suka ce to ko da a fahimtar cewa ma ba sa neman maganin, to irin wannan bai shiga ciki ba, wallahu ta'ala a'lam. Abu na uku, wala tatayyaru, ba sa yin at-tatayyur. At-tatayyur shine shugumci. Akwai babin da ke magana akan at-tatayyur a can gaba a cikin littafin insha Allah ta'ala. Amma dai a gurguje kuma a takaice, abinda ake nufi da at-tatayyur canfi shine tasirantar da faruwan waɗansu al'amura ta hanyar wani abu da ake ji ko ake gani, shine ma'anar at-tatayyur. Wani abu ya faru sai ka ce ai wannan abin ya faru ne tunda naga kaza na wannan abin shi yasa ya faru. Kamar wanda za a yi mutuwa sai ya ce tunda naji sautin mujiya na san arana. To kaga ya tasirantar da faruwar mutuwa ta sanadiyyar me? Ta sanadiyyar wani abu da ya ci. Ko kuma ya ce ai ni ba zan tare a gidana ba sai ranar Laraba. Canfi, Laraba ba ta da wani falalan da tarewa a gida yake da daraja a ciki. In daraja ce ai babu yinin ta kai Juma'a misali, to shi ma ɗin ba a tusgo a kan haka nan ba. Za ka tare a gidanka ne ko ranar Laraba ko Alhamis ko Juma'a ko Lahadi ko Asabar, in dai ka shiga da bismillah ka yi addu'o'i shi kenan za ka samu albarkan gidan. In ka tsare shiriyar manzon Allah a cikin gidan za ka samu albarkan gidan. To shi ma nan abin nan ne ai camfi. Ko kuma waɗanda suke tasirantar da faruwan matsaloli da lalurori da watan safa. shi yasa cikin hadisi annabi ya ce wala safar safar ƙarya ne wato abinda ake alakanta masa safar to duka wannan dai shine canfi tasirantar da faruwar wani abu ta sanadiyan wani abu da ka gani ko ka ji ai tunda na fito zan tafiyan nan tunda daga waɗansu balbelu sun wuce ni na san tafiyan nan da riba canfi tunda na fito tafiyan nan naga waɗansu bakaƙen jakuna guda uku a kofar gidanmu ni gabana ma ya faɗi canfi shi yasa ka samu karayen tattalin arziki to wannan shi bai halasta ba wannan shi shirka ce daga cikin nau'o'in shirka za mu tattauna akan su a gaba insha Allah ta'ala amma waɗannan guda biyun su na farko la yastarqu wa la yaktawun su sun halasta amma shi wala tatayyaru shi bai halasta ba dan nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka to duk waɗanda ba sa yin waɗannan wa ala rabbihim yatawakkalun suna da matsanancin dogara akan Allah subhanahu wa ta'ala rashin yin waɗannan abubuwan shike nuni akan dogaransu akan Allah to kaji sufofin da idan ka tsare ka hada su da na farkoncin da muka kawo inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeena ka hada da su ka hada da walladheena hum bi rabbihim la yushrikuun ka hada da waɗannan sufofin to shikenan mutun ya tabbatar da tauhidi sai shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba Allah ka sanya mu cikin su da falalanka manzo Allah na fadin wannan faka faqama ukasha bin mihsan al-azdi radiyallahu anhu wa qala sai ukasha sunan sahabi ne sai mi nan take sai ce ya manzan Allah udu Allah an yaj'alani minhu roƙan mun Allah in zama a cikin su mana kale sai manzan Allah yake cewa anta minhum kana cikin su wadansu malamai sai suka ce wannan addu'a ce masa Allahumma ja'alhu minhum amma wallahu ta'ala Allah zai bu ce wannan ba addu'a bane wannan khabar ne anta minhum kana cikin su bima'ana an riga an bashi falalan nan mene yake nuni akan haka shine da ya faɗi wannan thumma qama rajulun akhar sai wani mutum ya saki miƙawa fa qala sai ce udu Allah an yaj'alani minhu ni ma roƙan mun Allah in zama a cikin su fa qala sai ce sabaqaka biha ukasha ai ukasha ya riga ka wallahi alam da a ce yana nufin addu'a ne annabi zai iya musu ya ce to duccikan su antum minhum in dai babin addu'a ce annabi zai fata wani daga cikin su ya fita cikin wannan mu ma sai ya fatan mu shiga ciki ba masu ba amma tunda aka roke shi ya ce kana ciki sai wani ya roka sai ya ce wancan ya riga ka to wannan yana nuni akan lasisi aka bar cewa yana cikin wanda za su ga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba wani yana iya ce to ya nan sosan in yi addu'a dama kamin yankan wuka ne duk addu'an da yayi karbiya ne da haka ko a ce addu'a ce ko ba a ce addu'a ba ce duk ɗaya ne a da bambanci akwai addu'an da manzon Allah ya Allah bai karba ba akwai addu'o'i guda uku da yayi Allah ya karba mushi guda biyu amma Allah bai karba guda ɗayan ba guda ɗayan da Allah bai karba ba shine ya roki ya Allah kada ka sanya sabani a cikin al'ummata manzon Allah ce fa mana anyiha sai Allah ya hana wannan bai bani wannan ba sai gashi muna ta sabani sai wannan ya zo ya karkashin musulunci ya ce wa shi Shi'a zai yi sai wannan ya zo a karkashin musulunci sai ya ce Sufiya zai yi sai wannan ya zo a karkashin musulunci ya ce Boko Haram zai yi sai wannan ya zo a karkashin musulunci ya ce kaza zai yi ga sabani nan dai mutane wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk ila amfancin da kyau shi kuma wannan da manzon Allah ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka yana nufin kenan shi bashi a ciki a malamai suka ce wannan an yi shi mun babu saddar zari'a din a toshe kofa ne saboda in wannan ya ce annabi ce kai ma kana ciki wani ma ya miki aka ce kai ma kana ciki to kila kafin ma mu a zo kan mu na baya duk wanda ya zo gaban annabi abu na farko zai ce manzo Allah roke ni shiga cikin wannan 70 din nan zai ce kana ciki kuma in aka ce mu wani baka a ciki ka gare zai so ba zai so ba dan haka tun farko an dai yi na farko to kuma an rafe kofa daga nan kuma kowa ya je aikin shi kowa tashi tafi shi to muna fatan Allah subhanahu wataala ya fishe mu ya rufa mana asirin mu duniya da lahira ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ina ga sai mu tsaya insha Allah ta'ala sai mai zuwa sai mai ba masail din nan da kuma wancan babin da ke gaba wannan shine karatun mu a karshen karatun insha Allah Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ka ba abin da muka karanta abin da muka yi muku kudi kuma Allah ka gafarta mana Allah ta'ala ko tambaya da alhamdulillah Allah ya sa ni kure ku. Na kure ku. Ah, din na ce kuma na kure ku kuma zaka dawo da hannu a gogo ba. Eh maganan ka. To kawo mana Allah ya ma albarka. Sama ta daya. kai shi ya faɗi na biyar ɗin ne. To mu je ɗauko daga farko sama ta ɗaya. Wai dabara shi kawai sama ta biyar ɗin ya je ni mu annabi Harun. Na yadda annabi Harun to sama ta ɗaya fa. Ah to ai za ka koma. Ai za ka koma, ka koma, ai ba ka zo da assignment ba. To to na wa sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya sanar mu ba. Na'am. Sa. Na'am. To Allah ya saka muku da alkhairi. Amma dai ka koma kai ma. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa.